daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 10625 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya sauraron mu ta tashar gidan radio Alpha dake Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ladan Ibrahim. A yau muka sake shigowa muna jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin hukumomi na kawo ƙarshen kai ruwa rana tsakanin manoma da makiyaya a sassa daban-daban na Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a na Tsir Amir Hausawa zai gabatar da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako da suka hada da batun kisan kai kan mai uwa da wabin nan da aka yi a wata makarantar sakandare da ke jihar Florida. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu assalamu alaikum. Iyayen yaran da aka sace a jihar Yobe dake arewacin Najeriya waɗanda suka ce yaran su mata da yawan su kai 100 har yanzu ba su samu labarin su ba bayan wani hari na ƴan Boko Haram da aka yi, suna ƙara nuna fushin su da kuma damuwa akan wannan lamari. Jami'an gwamnatin jihar Yobe sun ce ɗaliban mata su 50 ne har yanzu babu labarin su sakamakon wannan hari na maraicen Litini a makarantar su dake garin Dafci. Kuma tun daga wannan lokaci ne aka yi ta samun bayanai masu karo da juna akan ko ɗaliban nawa ne aka tabbatar ba su bace ba da kuma yawan waɗanda har yanzu babu labarin su. Da farko ma jami'an 'yan sanda da na ma'aikatan ilimi jihar cewa suka yi ba wasu ɗalibai da aka sace illa kawai suna cikin daji ne suna boyewa bayan da aka kai musu hari. Dama dai jami'an gwamnatin Najeriya sau tari idan irin haka ta faru to ba su faye ba da bayanai sahihai ba. Idan dai ba a manta ba, a ranar Laraba ne sojojin Najeriya suka ce sun samu nasarar kwato yaran har su 76, amma kwaram sai jiya sa'ilin da gwamnan jihar Ibrahim Gaidan ya kai ziyara na gani da ido a makarantar yake shaidawa iyayen yaran cewa ba gaskiya ba ne labarin da sojojin Najeriya suka bayar na cewa sun samu nasarar kwato yaran, ashe ko guda ma ba su karɓo ba. Jiya Alhamis ne kasar Rasha ta bayyana irin kin yardanta da wani sabon daftarin kudurin Majalisar Dinkin Duniya da ke neman a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a fadin kasar Siriya da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa kan garin Gauta. A wani zama na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da kasar Rasha ta buƙaci a yi, jakadanta ya yi watsi da wannan neman tsagaita wuta da kuma buɗe hanyoyin kai agaji da kwashe marasa lafiya a zama abin da ba zai yiwu ba. Wakilin kasar ta Rasha Vasily Nebenzia ya faɗa wa wakilin kwamitin sulhu cewa ku saurara ku ji abin da kuke bukata, ba wai babatu masu daɗin ji ba ne, a'a shawara muke so wadda za a iya ɗauka wadda kuma za ta zo daidai da abin da ke faruwa na zahiri. Don haka kwamitin sulhu na bukatar cimma shawara wadda za a iya aiwatar da ita, ba wai ta neman suna ko kuma wadda ta dace da zahiri ba. Nebenzia ya soki irin labaran da ake yadawa dangane da matakan soja da gwamnatin ke dauka kan tungar 'yan tawaye ta gabashin Gauta, ya kuma bayyana shi a matsayin wani kamfe da ake da niyyar yin ganin an bata wa kasar Siriya da Rasha suna kamar yadda aka yi a wani lokaci can baya. Hawa kuma ya soki kungiyar farar hula wadda aka fi sani da suna White Helmet da cewa tana da kyakkyawan dangantaka da 'yan ta'adda kuma tana aiki kamar wata kafar bada labaran ƙarya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya sake ra'ayinsa game da yadda za a mallaki bindiga a makarantu. Ya ce yana so ne ya zamanto kashi 20 zuwa 40 na malaman makaranta da suka samu horarwa sosai kawai za su mallaki bindiga a ɓoye cikin makarantu domin durƙushe ire-iren hare-haren da ake kaiwa a makarantun. A lokacin da yake amsa wata tambayar muryar Amurka a ƙarshen wani taron tattaunawa mintoci 55 akan irin yadda ake harbe-harbe a makarantu a fadar ta White House, shugaban Trump ya ce malaman da suke so ne kawai za a ba bindigan kashi kaɗan kawai cikin su za su samu, amma suna da yawa da zarar an yi haka nan take irin wannan bala'in zai kawo ƙarshe. Trump ya ce daga yanzu ma zai tabbatar sai an gudanar da binciken kokop ga duk wani wanda zai sai bindiga haka kuma za a daga shekarun mallakarta daga shekaru 18 zuwa 21 sannan za a haramta sayar da wani injin irin injin da ake makalawa jikin bindiga domin ƙara mata saurin fitar da harsasai yace ba shakka muna son mu tabbatar cewa an yi wani abu game da wannan lamari shugaban na Amurka ya faɗa wa jami'an gwamnati da ma sauran jama'ar gari haka ne sa'ilin gana wanda yayi da su a fadar White House ta gwamnatin Amurka yace ba abin da yafi kare yaran mu muhimmanci Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce gwamnatin kasar Sudan ta Kudu na ci gaba da tace duk wani labari da wata kafar yaɗa labarai za ta fitar tare da takaita yancin faɗin albarkacin baki. Rahoton mai taken yancin bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki na kasar Sudan ta Kudu yana gargaɗi da takaita damar bayyana ra'ayi wanda kuma wannan yana matukar tasiri ga 'yan ƙasa. Wannan yasa ake ƙara samun rigon bayyana ra'ayi a cikin ƙasar.
Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto labarai. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu da yunkurin rundunar sojin Najeriya na kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya da ke janyo asarar rayuka a sassa daban-daban na ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani.
So I don't expect any officer or soldier.
Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan. Lieutenant General Tukur Buratai inda ke jaddadawa dakarun rundunonin sojin dake atisayen tseren fera a wasu daga jihohin dake tsakiyar Najeriya. Cewar baya sa ran sojojin za su sa ido ba tare da daukar mataki mai zafi ba. Yayin da suka fahimci karar cewar wani ko wasu ɗan bindiga na yin barazana ga rayuwar jama'a ko ma ga su kansu sojojin.
Clear evidence to show that he himself and his colleagues are in danger.
Tun da farko sai da commandant Dakaru na musamman na brigade na 777 Brigadier General Clement Akeri ya ce gabanin fara wannan atisaye sai da aka dau wasu matakai na sirri.
Military intelligence teams were deployed.
An tura jami'an da kan asiri na soja kafin fara atisayen don zayyana irin matakai na asiri da ake buƙatar ɗauka. Aka kuma sa ido a baki ɗayan wannan yanki. Kakakin rundunar sojojin Najeriya mai barin gado Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka tun da farko ya shaida mana cewar an dau matakai na musamman don kare haƙƙin Adama yayin wannan atisayi da ake yi a jihohin Benue da Taraba da kuma ya kunshi jihohin Kogi, Kaduna, Niger da Nasarawa domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma, satar mutane, satar shanu, fashi da makami da ma wasu manyan laifuka.
Akwai jami'ai waɗanda suke kula da haƙƙin bil'adama. Tun daga sanda za a yi tanadin wannan abu, ana horarwa mai kyau yadda kowane soja, kowane hafsa zai tsaya akan ƙa'idar aiki kamar yadda aka tanada. Mataki na farko kenan. Na biyu, sannan su waɗannan jami'ai suna nan suna aiki na kula da haƙƙin bil'adama wato human rights baya ga su ana tuntubar su kansu mutanen da ake aiki domin su wato su al'ummar gari akwai matakai da dama da aka dauka abinda muke so dai kawai mu tabbatar mu da jama'a muddin mutum yana bin doka da oda kada wani abu ya sha mashi kai ko kuma ya ji wata fargaba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura mushe
kama sa adawa san gori so soja wa cikin tawa filin daga
Dangane kuma da wannan matsalar ne gwamnatin jihar Oyo ta ce za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta sa ido kan harkokin manoma da makiyaya a fadin jihar. Gwamnan jihar Abiola Ajimobi ne ya bayyana haka a wani taron masu ruwa da tsaki a harkokin noma da kiwo kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambuwan ya aiko mana.
Gwamna Abiola Ajimobi ya ce dole ne a kafa wata hukumar sanya ido rundunar Operation Boss za ta iya kuma wannan hukumar sanya ido a lokaci-lokaci za ta rika zagayawa ko ina a fadin jihar Oyo don tabbatar da cewa babu masu aikata laifuffuka kamar masu satar shanu da ke fakewa da cewa makiyaya ne. Abiola Ajimobi ya ce gwamnatin jihar za ta yi wa makiyaya da dabbobinsu rai rajista kuma duk makiyayin da aka ma dauki da makami za a hukunta shi haka ma gwamnati na jihar Oyo ya bayyana niyyar gwamnatinsa ta sama wa makiyaya wurin kiyo don wanzar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi a wajen taron commissioner yan sanda na jihar Oyo Abiodun Odude ya ce a cikin rikicin makiyaya da manoma na mako biyu da sun ka gabata yayi sanadiyar mutuwar mutane tara
in the last 2 weeks we have 9 dead bodies that were yet to
commissioner yan sandan na jihar Oyo Abiodun Odude ya ce murungumi zaman lafiya mu daina kashe kawunan mu a cikin mako biyu rikicin ya haifar da mutuwar mutane tara wanda ba za su komo ba amma rundunar yan sanda da jami'an tsaro suna nan daram kuma za su yi aikin su mangarorin makiyaya da manoman sun nemi da a zauna lafiya da juna kana suna godiya ga gwamnatin jihar Oyo da ta hada wannan taron zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma idan ba a manta ba gwamnatoci da jami'an tsaro a Najeriya suna ta kokarin samun maslaha game da rikicin makiyaya da manoma a jihohin Najeriya da dama Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
zauna lafiya al'umma ta kasata gujiya zama lafiya
haka yake to sai kuma ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai dake bisa inji haka yake to yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin Shirin Kallabi yau ya samu bakuncin wata matashiya dake aiki a cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma da ake kira Sitad a takeice. cibiyar da ke koyawa mata masu ƙananan sana'o'i yadda za su yi amfani da kafofin sadarwar zamani don sana'arsu. A hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, Maryam Haruna ta faɗi cewa kafar sadarwa hanya ce mafi sauki da mata masu ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita wajen tallata kayayyakinsu. Ga yadda hirar su ta kasance.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Maryam Adwaruna, jami'a ce daga cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa cigaban al'umma, wato Center for Information Technology and Development, CITED.
Shin waɗannan kafofin sadarwar ta ya mata masu sana'a za su yi amfani da shi wajen inganta sana'o'insu?
To dai da farko na magana ita internet kaman kinga duniya ce a tafin hannun mutum. To tabbas mata masu yin ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita internet ɗin su bunƙasa sana'o'insu. Misali in takalmi kike yi ko kuma ƙunshi ma kike yi ko kuma saka kike yi ko dai wani abu makamancin haka, za ki iya ɗaukan shi ki ɗauke shi a hoto yayi kyau. Akwai groups a WhatsApp, akwai groups a Facebook, duk wani abubuwa da muka san manhajojin nan ko a Instagram inda ake saka hotunan, za ki iya sawa, za ki iya sa addressin ki da number ki ta waya da za ki iya amfani da ita a same ki. To mostly dai in za ki amfani da sai ki samu number kwaya ɗaya ko kuma wani addressin shagon ki wanda anan za a same ki domin wannan sana'ar, ba wai dan a same ki kai tsaye ba. To za ki iya amfani da wannan ki rubuta akai. Akwai applications online da yawa, ko kuma kwanan nan ma kin ga can cibiyar tamu akwai wani training da muka yi wa mata. Mun ga yato mata ƴan ƙasar shekara 30 mun kokkoya musu sana'o'i da za su iya yi da internet din daban-daban, kama daga wanda suke yi haka nan offline kamar yadda na kwatanta
miki, kaman sana'o'i ko kun koya musu yadda za su yi amfani.
Mun koya sana'o'in da za su iya yi a internet din, mun koya musu. Akwai apps, kin ga yanzu misali ni din nan zan iya zana in invitation card ni, in compliment card ni haka na gurin aiki zan iya yi, da application nan gashi nan in flyers ni zan iya yi, ba sai na ji na sa wani yambo. Kuma idan biya ba shi da wahala, application ni kawai gashi nan online. Daga koyan na je na fara ciniki da wanda ke ce mishi na sai abu a gurin shi, sai na ga ya bani compliment card din shi, nake cewa na iya wannan abin, ke cewa in yi musu. Kuma tunda abin mai sauki ne zan yi a farashi mai sauki, in IV ne wato invitation card, katin dauran aure haka nan ko na biki, duk za a iya yi da wannan application din nan. Sannan zaka iya designing app wa mutum, kin gane? So mun koya musu sana'o'in da za su yi da ita internet din, sannan kuma mun koya musu dabarun da za su yi amfani da shi idan suna yin offline sana'a. Misali
yawa da nake zai da shi waɗanda suke sana'o'in nan kuma da basu waye da kafofin sadarwa ba, ta yadda za a wayar musu da kai har su zo su amfani da wannan
abu ne mai sauki. Misali yadda dai kike ki dauki hoto ki saka Facebook ko WhatsApp ki nuna wa duniya makamancin haka.
Akwai groups da idan kana sana'a zaka wawwatsa su. To waɗanda basu taɓa yi ba kawai yanzu suka fara shiga, ta yadda za a yi su san waɗannan groups din?
To kamar kin ga Facebook kawai zaki dan tafa suna ne. Misali zaki ga ki sa matan arewa ko ki saka wani dai suna, wani irin ya danganta da irin group din da kike son ki shiga, za su lissafo miki ga sunan barkatai. In a Instagram ne haka da kin dan tafa wani suna ko matan arewa ko girke-girke ko wani abu dai makamanci haka, zai lissafo miki su da yawa. Sai ki zabi wanda kike so, zaki adin, zaki kokarin ki joining wannan mai group din, ita admin din zata duba request dinki, in ta ga kin cancanta zata accepting dinki, sai ki shiga wannan group din. So kin ga kuma kamar yadda na faɗa application din nan, in kika iya designing application zaki iya yin ɗaukar hotunan takalman da kika hada ko kuma a'a kitso ne da kike yi wa mata in salon gare ki, zaki dauki hotuna kala-kala sai ki zana application.
To yanzu yayin da wasu duniyan suke zancen sai a kafofin sadarwar, sai ya mata ba za su tsorata da hakan ba?
Eh, yana da matukar muhimmanci kafin ki fara social media din, ba ma mata masana'a ba, mata in general gaba daya, ko kuma in ci duk mutane in general. Ko zaki fara Facebook, yau zaki soke Facebook a wayanki, zai baki policy settings, zai baki terms and conditions. Ya kamata ki tsaya ki karanta ki bibiya ki ji me aka ce kafin ki accept. Sannan in kin shiga Facebook akwai tsari, tsare-tsare inda zaki je ki settings din ki, kamar tunda sana'a kike zaki bar phone number a gurin da addressin inda za a sassame ki, amma akwai information inda bai kamata a ce kina bayarwa ba saboda tsaron mutuncin ki ko kuma tsaron ki dai na gabaki daya. Akwai browser, misali bai kamata kowane abu kika samu ko kuma kowane link kika gani kike bi ba. Idan an turo miki friend request ko kuma mutun yana so zai sai abinki, ki tsaya ki bibiya. Akwai yan damfara matuka a cikin internet,
zaki iya gaya mana kaɗan daga cikin alfanun da mata masu sana'a suka amfana?
To kin ga yanzu misali ina yin saka gila a gida nake, banda kuɗin da zan je gidan radio in tallata in ce gashi nan ina sai da abu kaza banda kudin da zan je gidan TV ko jarida in buga a jarida amma da internet din nan zan iya buga mutum in a London yake gani yake so akwai hanyar da zaki biki tura mishi ba sai kin dinga bi layi layi kina tallaba mutane kawai suna gani za su ina so kuma ki aika musu ko kuma su zo su karba
Jama'a masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin bakuwar ta Maryam Ado Haruna da Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Daura daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda sai kuma sharhin jaridan Amurka ga Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya musanta baiwa malamai makamai a makarantu domin tsayarwa ko kuma dakatar da ƙarshen harbe-harbe. Ranar Alhamis ne shugaba Trump ya kara tunaninsa na baiwa malamai makamai. Tunanin da yayi ta yi a lokacin da aka yi zaman tattaunawa tsakaninsa da waɗanda suka tsira da rayukansu a harbin kan mai uwa da wabi da ya faru a makarantar sakandare ta Parkland da ke jihar Florida. A wasu jerin rubuce-rubuce da yayi a Twitter da safiyar Alhamis, Trump ya bayyana tunanin ƙarin shekaru ga waɗanda za a iya sayarwa da bindiga da ya kai shekaru 21 gami da ƙarin bincike akan mai siyasa nan a haramta siyar da inji da ka iya mai da bindiga ta sarrafa kanta. Amma kafin ya jero waɗannan shawarwari shugaban ƙasa ya yi rubutu a Twitter har sau huɗu domin ƙoƙarin kare shawarar da ya bayar ta barin malaman makaranta da su ɗauki makamai. Wata shawara da nan take malaman makarantar sakandare ta Parkland da suka yi gaba da gaba da harbin kan mai uwa da wabin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17 suka kalu. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken Barack Obama ya faɗa wa ɗalibai masu raji, mun daɗe muna jiranku kuma muna goyon bayanku. Labarin ya ci gaba da cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da ƙoƙarin ƙananan yara da suka yi tattaki don ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan bindigogi. Kwana ɗaya bayan ɗaruruwan ɗalibai a faɗin Amurka sun fita daga ajujuwansu domin neman tsaro a makarantu, Obama ya bayyana goyon bayansa ya ce wannan abu ne mai ƙara ƙwarin gwiwa. Ganin yadda matasan masu kwazo da rashin tsoro suka tashi tsaye domin neman haƙƙinsu na neman tsaro. Tattakin da shirin ƙoƙarin mai da duniya yadda ya kamata ta kasance, Obama ya rubuta a Twitter, mun daɗe muna sauraron ku kuma muna goyon bayan ku. Haka ita ma uwar gidan tsohon shugaba Michelle Obama ta rubuta a Twitter inda tace ɗaliban na Florida sun burge ta. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken Amurka ba za ta iya kai ɗauki da sauri idan wata masifa ta afku a Alaska da Hawaii ba. Labarin ya ci gaba da cewa Amurka ba da shirya kan kai ɗaukin masifa a Hawaii da Alaska ko kuma wani tsibiri da ke yankin tekun Pacific ba, kamar yadda za ta iya kaiwa a cikin doron Amurka a cewar dakarun injiniyoyin sojojin Amurka. Tsibiri irin su Guam zai iya fuskantar wahala idan har ƙaddarar da ta faɗa akan Puerto Rico ta same su, kamar yadda mazauna Puerto Rico har yanzu wasu daga cikinsu ba su da wutar lantarki bayan watanni 5 da mummunar guguwar Maria ta afka kan tsibirin. A sauran faɗin Amurka, dakarun na da shirin kota kwana na kai agajin gaggawa da generator domin samar da lantarki da ma'aikatan cire baraguzai da sauransu. Wannan shiri babu irinsa domin Puerto Rico, inda kogin Caribbean ya ba da matsalar kai agajin da wuri a tsibirin. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, inda anan agogo muke cewa karfe 2:19 na asuba, sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Shirkur Baban Radio Matankari a jihar Kebbi Nigeria. Murya Amurika muna jinjina muku kuma muna yaba muku dangane da dama da kuke ba mu ke bayyanar ayoyin akan abubuwan da ke ci muna tuwa ƙwarya musamman a ƙasar Nigeria ko kuma ƙasashen waje. Da farko ina kira ga gwamnatin mu, gwamnatin jihar Kebbi, don Allah ta yi wa annabi ta gyara muna wani hanyar mu da ta su daga ba saura zuwa ba wada, saboda mugun ammatan kari nufawa a sarara sauran tsayukan nan da ke gaba ki daya. Muna rayuwa ne a kan wannan hanya, saboda Allah da annabi ya tuba gudu ka duba ka gyara mana wannan hanya.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Mu al'ummar jihar Yobe murna ya koma ciki. Mu al'ummar jihar Yobe shekaran jiya muna ta murna akan cewa sojojin Najeriya sun kubuto da waɗannan ƴan mata da aka sata a makarantar secondary ta garin Dabce. Sai muke samun sabon labari na cewa ai waɗannan ƴan mata ba kubutar da su ba. Inda gwamnatin jiha ta bayyana wannan rahoto inda ya faɗa kunnen duniya baki ɗaya akan tabbacin lalle yaran nan suna hannun waɗannan yara inda ba a same su ba inda ba a san inda suke ba gwamnati ta tabbatar da haka don haka ya kamata al'ummar jihar Yobe da ma Najeriya baki ɗaya ina roƙon ku ya kamata mu yi waɗannan yara addu'a shine kadai hanya da mafita murin da roƙon ubangiji mu Allah ubangiji ka kubutar mana da wannan yara cikin kwanciyar hankali da lumana mu roƙi ubangiji mu dukkan sallar da muka yi mu zauna mu roƙi ubangiji mu rabbana ya Allah Allah mu roƙe ka ba dan halin mu ba Allah mu roƙe ka Allah ka kubutar da waɗannan yara cikin kwanciyar hankali da lumana Allah iyayensu waɗannan iyayensu halin da suke ciki ubangiji Allah ka ƙara musu hakuri Allah ka ƙara musu hakuri
to madalla kafin mu karkare bari mu ji wannan sako
ya Allah na huka
anan ka suna mun yi recording din case na fiyare sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla
muna da ƴan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace
akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada kai aure
an ka mare ni sai dai ne mare ka tunda kai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka ka dauki idowa dauki naka ka dauki hakuri a dauki naka dan nan kai mari ba za a rama ba
auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunnan su su gyara ba kaga ba lalle ne su rike mu ba
abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko daya wanda za a ce dalibai na zuwa
suka daddanne min kafana da hannuna sai naji dayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni
ai ba shi ka daka ba akwai mamonitan da aka yi mai
ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 5 agogon Ghana
jama'a tambaya ni ke da Umadi ko kan wadi
za ku kuma iya samun duk bayanai da kuma shirye-shiryen da muke kawo muku a wannan shiri ne domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Alhamis ne mai bincike na musamman a nan Amurka Robert Mueller ya gabatarwa da kotu takardun wato ƙarin tuhuma akan tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba Trump. Wato Paul Manafort da wani jami'in yakin neman zaben na Trump mai suna Richard Gates tume-tumen da a yanzu suka kai har 32 sun karu da wata tuhuma na kin biyan haraji da aka ta zamba don karɓar rance a banki da dama tun fari an tume su da laifukan batar da sawun kuɗaɗe sai kuma kin yin rajista a matsayin wakilan ƙasar waje dangane da ayyukan da suke yi na kare muradun 'yan siyasa masu goyon bayan ƙasar a Russia a Ukraine. Jiya Alhamis ne ƙasar Rasha ta bayyana kin yardanta da wani sabon daftarin kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nema a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a fadin ƙasar Siriya da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa kan garin Gauta.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da marahotanni da muke kawo muku a shafinmu na intanet. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.